Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron jamhuriyar Niger za su kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a kama mu Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Na yau 17 ga watan Disamba, talata kenan, na dubu shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirye-shiryen namu. Bayan labaran duniya, idan muka shiga cikin shirin, za ku ji irin yaudara da akan yi wa iyaye da matasa akan yaudarar su da ake yi na zuwa kasashen ƙetare don neman abin duniya. Ko me hakan ke iya haifarwa? Ta wani hanyoyi ne kuma mahukunta za su tabbatar da cewar arzikin ƙasa ya kai ga talakawa? Daga bisani, muna tafe da labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Niger, wanda kuma za mu buɗe layin wayarmu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne, wai shin kasafin kuɗi da gwamnatoci kan yi a duk shekara sukan isa ga talakawa? Lambar dai kamar kullum ita ce, alamar tarawa 1-202-205-5-5. Amma duk kafin mu kai ga wannan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. A yau talata, shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa ta Amurka, Mitch McConnell, ya yi watsi da yunkurin shugaban jam'iyyar Democrat Chuck Schumer na sa wasu hadiman shugaban Donald Trump da su bada shaida a zaman jin ba'asi da za a yi a watan Janairu na yiwuwar tsige Trump. McConnell ya ce sauri ne majalisar wakilai mai rinjaye 'yan Democrat ke yi a wannan yunkurin nata na tsige Trump, wanda mai yiwuwa za a kada kuri'ar yin hakan a gobe Laraba. McConnell ya ce ba aikin majalisar dattawa bane ta dada cigaba da binciken kwakwakwa ta shiga neman yadda za ta kama shi da laifi. Schumer ya ce ya kamata majalisar dattawa ta saurari ba'asi daga hadiman Trump guda hudu, waɗanda suka hada da makaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney da tsohon mai ba da shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro John Bolton, game da abin da suka sani kan kokarin da Trump ya yi na tsawon watanni don ganin Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin manyan masu ƙalubalantarsa na 'yan Democrats a shekarar 2020, wato mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Jirgin ruwan da kwan jiragen yaƙi na biyu da China ta ƙera ya fara aiki a yau dinnan talata, wanda hakan ya ƙara ma sojojin ta ƙarfi a yayin da take fuskantar turjiya daga Taiwan mai ƙwarya-ƙwaryar 'yancin gashin kai da Amurka da wasu makwabtanta a yankin waɗansu da ke takaddama da ita kan tekun kudancin China. Kaddamar da wannan jirgin ruwan na yaƙi wanda aka sawa suna Shandong ya sa China ta shiga jerin kasashen da ke da jiragen ruwa da dukkan jiragen yaki, kuma rahotanni na nuna cewa kasar ta China na gina wani jirgin ruwa guda uku. Jirgin ruwan na dukkan jiragen sama na farko da aka gina a China an mika shi ga sojojin ruwan China a Sanya da ke tsibirin Hainan na kudancin kasar a wata yar hidimar da ta samu halartar shugaba Xi Jinping, a cewar kafar yada labaran gwamnati. Kasar China na da wani jirgin ruwa kuma na dakon jiragen yaki ne mai suna Liaoning, wanda aka ce kirar tarayyar Soviet ne da China ta siyo daga Ukraine, wanda ta fara aiki da shi a shekarar 2012. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashin Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Yau talata, wata kotu ta musamman a Pakistan ta samu tsohon shugaban kasar Pakistan na mulkin soji da farar hula Pervez Musharraf da manyan laifukan cin amanar ƙasa sannan ta yanke masa hukuncin kisa wannan ne karan farko da aka taba yin shari'a tare da yankin hukunci ma wani shugaban mulkin soji mai kama karya a Pakistan Musharraf wanda a yanzu haka yake jinya a Dubai ya fara zama shugaban ƙasa ne ta wajen shirye juyin mulki a 1999 da farko bangaren shari'a da na majalisa sun taimaka masa wajen yin rufa-rufa kafa dokar da ta baci da yayi a shekarar 2007 ne ya kai da waɗannan zarge-zarge da ake masa an yi ta jan kafa kan wannan shari'a tun daga shekarar 2014 lokacin da aka samu Musharraf da laifi a shekarar 2016 an amince masa ya fita zuwa kasar waje neman magani bisa dalilin da mutane da dama ke ganin matsan lamba ce daga rundunar sojin kasar mai matukar tasiri a halin da ake ciki yanzu sakataren tsaron Amurka Mark Esper jiya Litinin ya ce shi fa bai bayar da wani umarnin ba na rage yawan sojojin Amurka a Afghanistan to amma zai karkatar da wasu sojojin Amurka zuwa wasu ayyuka ciki hadda waɗanda za su mai da hankali wajen takama China bulki a yankin India da Pacific da yake magana da ƴan jarida yayin da yake dawowa daga Luxembourg inda ya sauka a wani zango Esper ya ce mai gana da sakataren harkokin waje Amurka Mike Pompeo to amma fa shi shugaba Trump shine zai yanke shawara ta ƙarshe
to gaida Hadiza Kyari da labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC daga labarin duniya sai kuma mu shiga taskar rahotanni Abun mamaki duk da irin wayar da kan al'umma da ake ci gaba da yi a birane da karkara akan illoli da mawuyacin hali da matasa kan shiga a lokacin da suke kokarin barin kasashensu na Afirka zuwa kasashen yammaci har ya zuwa yanzu ana samun wasu bata gari da ke yaudarar wasu matasan Tamar Abari ta hada mana rahoto akan hakan bayan kubutar da wasu ƴan mata da aka yi
Zamu je Saudi aka kama a Kano babana ne a san da aiko kudi yace akai kuma aka tambaye mai gidana shi ma da tare zamu tafi ƴan uwaye suka ce za su yi aiki wani na shinkafa daga Kano aka kama Katsina daga Katsina aka kama na yoni da an daga can gida sa akai wanda bai shekara 20 ba ni kuma na 20 har ya kai mu iyafa ne tukun mun ta yi gun jirgi har zamu shiga kuma tukun shiri akan ya shiri ne wa tukun aka kama tun da an ce babu daɗi a haida muka je sai can ya faɗin a Kano ake gaya mana cewa an aka tai Saudiya babu daɗi tahiyar yara he manya a kowa ta iya dangana kowa ya fasa aiki
daya daga cikin ƴan matan da aka kama kan hanyar su ta zuwa Saudiya wanda aka nemi musaka sunanta Abdullahi Lawali shine jagoran cibiyar da ke kula da mata da yaran da ake safarar su a nan jihar da magaran
su ne na harko kuma su guda 7 akwai uku masu shekara 14 guda mai shekara 15 ɗayan su shekarar ta 18 wanda ta yi abin nan take ma a cikin major wanda ta ishi kanta shekarar ta 22 kuma ta ce tana da mishi a Kano aka same su suna shirin tahiya Makka kuma wani eja ne ke tare da su zai yi amma da ya ga alamun kaman iko yana so ya rarrumen shi sai ya gudu ya bar su daga nan kuma Kano aka kai su Katsina tunda passport din su ya nuna cewa daga Katsina aka yi shi aka kawo su aka sa su a hannun gwamnati za a yi kai su police tare da su a dan sabu a samu a yi bincike
Cibiyar ta dauki nauyin yaran inda ta ba su masauki kafin iyayensu su karaso.
Suna nan ba kaso bane suke. Masauki ne aka ba su kuma da kulawa kafin iyayensu su zo ko wace a samu ta koma gida.
Kamar wace kan kulawa ce ake musu da menene ake musu?
Kulawa ana daukar tawayensu kamar a waye musu kai bisa kai ga neman hakkinsu. In kamar an takura musu a cikin wannan aikin da aka yi su nemi hakkinsu ana yi a waye musu kai bisa kai ga wannan. Tun kamar ba su lahiya muna da likitoci a nan wanda suke kula da su makwanci mai kyau za a ba su abinci da zuwansu ma an ba su kowace sako cikinta da kit da ake cewa sarveti da wani kayan shahe-shahe da turare da kayan wanka duka dai abin da ya kamata ana ba su.
Iyayensu suna da labari.
Deja wasu sun fara zuwa sun yi da wanda a ba su. Su cikin su akwai uwayensu da suka fara zuwa.
Ajiya Ummadin shugaba ce ta kungiyar nan da ke yaki da musguna mamata a nan jihar Damagaran, ta ce za su bi sau da kafa lamarin waɗannan ƴan mata kamar yadda doka ta tanada.
Na farko hanya ta shari'a ce jujin yara ne za mu tintiba ce wai ga labari inda ya kawo muna, shi kuma zai sa bincike gwada mishi yaran nan har ya sa hannu a bisa waɗanda suke yin safar yaran wannan. Na biyu uwayensu za mu nema mu zauna da su a kwatanta musu cikin hatsarin da suke tura yaransu. Tunda ba ko ina bane ba za a ce gida in Allah ya arzikar da kai a gida ma sai kai arziki, ba sai ka ta yi waje ba cikin wulakanci cikin kasa ɗinka halin kakanni kai.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
Gaida Tamar Abari. A kowace shekara gwamnatin tarayya da mata gwamnatocin jihohi kan gabatar da kasafin kuɗi wanda wasu 'yan Najeriya kan koka akan yadda ake kashe kuɗaɗen, amma su ba sa ganin komi a ƙasa. Yusha'u Aliyu, wanda yake masani akan harkokin tattalin arzikin ƙasa, ya yi mana ƙarin haske akan muhimmancin kasafin kuɗi da kuma ta ya zai shafi rayuwar talaka bayan gabatarwa ko kuma bayan sa hannu da shugaba Muhammadu Buhari yayi a yau.
To shi kasafin kuɗi dama kasafi ne wanda aka shirya shi domin gina ƙasa gaba ɗayanta, shi sa ko da lokaci idan shugaban ƙasa ya shirya kasafin kuɗin to zai gabatar ma wakilan jama'a wato 'yan majalisi kenan su duba su gani ko shugaban ƙasa ya yi kuskure a wani wuri ko kuma akwai inda ya kamata a duba saboda rayuwar talakawa. To shi kasafin kuɗin babban maƙasudin yinsa shi ne domin a zabar da tattalin arzikin ƙasa kuma a samu cigaban tattalin arzikin ƙasa wanda ya shafi harkokin tsaro wanda ake tsare mutanen ƙasar da talakawa da masu kuɗi, sai kuma harkan ilimi wanda ya shafi da 'ya'yan talakawa galibinsu da kuma 'ya'yan matsakaita. Haka kuma akwai kasafin da ya shafi lafiya wanda ake kulawa da lafiyar mutane na ƙasar, haka kuma ya shafi abubuwan more rayuwa da ya shafi kamar wato tituna da makamantansu wanda duk in aka samar da su a kasafin kuɗi to zai taimaka musamman abubuwan da ya fi shafan tattalin arziki shi ne wato harkan noma wanda gwamnati lokaci-lokaci takan gabatar da kuduri wanda ya shafi samar da takin zamani, samar da tsare-tsare wanda zai taimaka ma noma tunda galibin talakawan ƙasar manoma ne. To a irin waɗannan ne abubuwan yakan shafi talakawa musamman yanzu lokacin da gwamnati ta fifita ɓangaren noma a kan wani ɓangare na tattalin arziki wanda yake gina tattalin arzikin ƙasa.
To sannan kuma ta wace hanya za a iya inganta rayuwar talakawa da arzikin ƙasa?
To hanyar da za a inganta shi ne kamar hanyar da shugaba Buhari ya yi magana lokacin da ya gabatar da kasafin kuɗin, lokacin da yake cewa wato yana sa a samu collective prosperity da turanci wato a samu cigaba wanda zai shafi kowa da kowa. To in za a samu cigaba irin wannan to sai an duba abubuwan da mutane ke amfani da shi a cikin tattalin arzikin ƙasa musamman abubuwan da suka shafi lafiya. Wato duk sanda za a sa inganta rayuwar mutane to za a inganta a lafiya ne ya zama da cuce-cucen da kan shafi mutane, ko an samar da kuɗaɗe an kuma samar da tsare-tsare wanda zai shafi talakawa kamar cututtuka irin wanda suka shafi na cizon sauro da cututtuka da suka shafi irin waɗannan cututtuka da suka yi yawa a cikin mutane wato ciwukan hawan jini da kuma irin kansa da irin cututtuka kuma na ƙananan yara wanda kodon lokaci su waɗannan abu su kan talautar da duk ƙarfin mutum a tattalin arzikin ƙasa. In shi zai samu ma kansa to zai kasance in yana samun matsalar rashin lafiya da zai ke iska cewa tattalin arzikin shi ya ƙasa. Haka kuma akwai tsare-tsare da ya shafi harkokin bunƙasa wato masana'antu, masana'antu waɗanda kodon lokaci idan aka samar da su to za su zaburar da ayyukan mutane musamman ayyukan da suka shafi masana'antu da suka shafi abubuwan da ake sarrafa abubuwan da aka samar daga gona.
To a gaida Yusha'u Aliyu, wani masanin tattalin arzikin ƙasa. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka, wanda yanzu ba da juma'a ba za mu buɗe layinmu ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wai shin kasafin kuɗi da gwamnatoci kan yi sukan shafi rayuwarku a inda kuke a ƙauyuka? Amma kafin nan bari mu buɗe layin wayarmu.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kiranmu na farko daga jihar Naija. Wake magana?
Ibrahim mai wancin hula a garin Mai Gode a Kimba.
Mala Ibrahim, muna jinka.
To Mala Aliyu, a tsakani da Allah, hakikanin gaskiya talakan Najeriya ba ma a tun yanzu ba, ba yanzu nan mulkin Buhari ba, tun daga zamanin Obasanjo zuwa yanzu.
Eh,
babu abin. To tun daga Obasanjo zuwa yanzu babu abin da talakan Najeriya zai ci ya mura game da ainihin kasafin kasan kudin Najeriya.
Eh,
domin saboda ainihin abubuwan da ya kamata sannan kai mora a Najeriya, babu kwara ɗaya wanda za a ce yau gashi an magance shi.
To kana so ka ce kenan wannan kasafin ana yi ne, amma ku talakawa kana so ka ce ba ku gani kenan?
Babu gani, su da ke ganin abin suke mora abin su, amma dai talakan Najeriya ba abin da yake amfana da shi. Domin saboda ka duba kamfanoni, ko da zo da mukuraɗin nan, akwai kamfanoni da dama wanda ke talaka ke mora su, amma gaba ɗaya yanzu ko ɗaya ba sa aiki, iya kawai su ke mora wannan kasafin kuɗin. Abin da zan faɗa kenan.
To mun gode Malam Ibrahim, mu tafi Baucin Yakubu. Wake magana a Baucin Yakubu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wake magana?
Sunana Ismail Muhammad Bello, mai gari da shinkafa kasuwar Winti.
Mala Ismail, muna jin ka.
Yawa, na ji abinda kuke tattauna kai game da kasafin kuɗi da gwamnatocinmu na Najeriya suke.
Eh,
gaskiya kawai wannan kasafin suna ne kawai akan takarda.
Eh,
amma gaskiya a kashi 100 da suke yi, kashi 99 ma talaka baya sanin mai ina aka yi aka dosa da wannan kasafin kuɗin.
To,
kamar yadda wannan malamin da ya faɗa, kawai su ne kawai daga su ne 'ya'yan, amma kalilan ne ake yaka ji harkar lafiya an ware mara kasi a cikin kasafin kuɗi, an ware mara.
To layin Mala Ismail ya tsinke, bari mu tafi garin gwamna. Wa muke da shi?
Ai, shi ware zan shi kwatin daga nan Kaduna.
To Malam Bello, muna jinka.
Alhamdulillah, gaskiya ba a ci wai wasu zuba a samu kuɗi a ana sai wajen haji ana ayyuka don yin lokacin ɗan aduwa, ai kowa sai ana budget, ana biyan haƙƙoƙin talakawa komai da kafin na haƙƙin ma'aikatan ɗan aduwa yana biya, kuma ai bita wadata saboda ka ba a ci kowa tun da kaza ba a gaskiya kasafi wani lokaci akan samu lokaci kuma akan samu tarbiyyar da 'yan majalisa.
To kai Malam Bello, kana nufin kenan baya ga gwamnatin Umar Musa ba a sake samun kasafin kuɗi ba kenan kake so ka ce?
Tsakanin da Allah banda gwamnati ƴar Ado ba inna wani talaka gwani kasafin da ya ji daɗin rayuwar shi tsakanin da Allah har zuwa yau. Sai dai ana ɗan kamanta, amma ba a cewa wai ba a yi ba, amma dai ana amadi 100%, wallahi ƴar Ado ya ci nasara.
To mun gode, bari mu tafi jihar Taraba. Muke da shi?
Kuna magana da Yusuf Makaniki daga Taraba, ƙaramar hukumar Arɗakwar local government Iware ward.
To Malam Yusuf, ka kashe rediyon nan naka don Allah.
To na kashe ranka daɗe.
To muna sauraron ka.
To abinda nake faɗa duniya dai, mu talakawa ne tun daga mulkin Obasanjo har kawo yanzu, babu wani abin da aka yi a ƙasa.
Babu?
Babu abin da aka yi a ƙasa yanzu.
So kana nufin kenan duk wannan kana nufin
kwalta ma hanya ma kwata-kwata babu?
To kana nufin kenan kuɗaɗen da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jiha ke cewa sun kashe, kana so ka ce kenan ku ba ku gani ba?
Babu abin da muka gani a ƙasa yanzu, gashi mun doshi Disamba, idan ka bi hanya sai ka tausaya wa talaka, motoci ma suna faɗuwa, wani gurin ma jeji suke bi tafi babu saboda ba kwalta.
To Allah ya kyauta, bari mu tafi birnin Shehu. Wa muke da shi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, wake magana?
Ai, sai filu, kana magana da Kajuru Abubakar Budan yake shagarin local government.
To ba sarfi yake magana ba, malam wa kace sunan naka?
Kabiru Abubakar.
To malam Kabiru, muna sauraron ka.
To gaskiya kasafin kuɗi dai, mu dai mazauna karkara in naci muna ji kafafen watsa labarai da jaridu da sauransu, bisa gaskiya ban yi kariya ba bisa ga yanayin da muke ciki. na rashin wutar lantarki, ruwan sha, ilimi da dai sauransu. Ya kamata a faɗakar cewa su mazauna karkara su ma ha su riba demokuraɗiyya, domin suna fitowa kwansu da kwarfata suna zaɓe, amma gaskiya ana tura musu kura kuma mota na wuciya gaba.
To Allah kyauta, bari mu tafi Kaduna garin gwamna. Wake magana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, Alhaji Musa muna sauraron ka.
Yawwa Dr. Yusuf, sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To muna sauraron.
To kasafi dai da kake gani kawai lokacin da suke wannan zana hannu akan kasafi din nan suna danna bayro. Ba ga su kan suna yin dariya da shugaban kasa da cikin su ƴan majalisa ba. Wannan kasafi abin da saka ga suke wannan murmushi kawai suna yi ne domin kasafin yana amfani su ne. Amma duk kasan nan ba mutumin da zai ce wai kasafin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi na shekara kusan 5 kenan ko 6, ba wani wanda zai ce kasafi ya shafe shi. Kaga mu muna faɗa ne a kodi yaushe shi shugaban kasa Muhammadu Buhari, talakawa su suka kawo shi wannan kwar a duk kasan nan, kai ba zan ce ma duk Afirka ba inda aka zabi shugaba kamar irin shugaban kasa Muhammadu Buhari na farko da na biyu.
Alhaji Musa, kana Alhaji Musa, kana nufin ka ce kuma a nan jihar Kaduna da ainihin kasafin gwamnatin tarayya da kasafin ita gwamnatin jihar Kaduna har yanzu zaka ce ba ku ga wani abu a kasa ba kenan?
To alhamdulillah, na ji daɗin wannan batu da kai mun aikai ka zo jihar Kaduna, kuma mun yi taro da kai ta dalilin wannan. Daga kawo na zo gurin tabi wannan taro da kai a cikin garin Kaduna a nan riga su Abuja Road, wallahi sai da nafasa tayar mota a cikin satin da zan ta mota guda biyu a mota ta dan ko hanya ma ai ya kamata idan an yi kasafi a ce an samu hanya an gyara ta talakanin zai more, amma hanyar ma yanzu wallahi ba za ka iya tafiya ta 20 ba a cikin garin Kaduna. So ta ina za a ce kasafi yana shafan mu, mu kuma ɗan cikin gari ne, ɗan birni ne, ba wai a ƙauye ba. Saboda shekara 40 ni dai a shekaru na ba su wuce 42 ba, kusan shekara 40 ban je na yi sati a wani guri ko kuma wani ƙauye ba da shauransu. Da haka kawai wannan abun ana dai faɗe ne suna kasafi ne suna kasafta a kansu.
To mun gode Alhaji Musa Ngaro, bari mu tafi jihar Taraba. Wake magana. Malam Taraba yana sauraron mu. To ina ganin Malam na Taraba layi shi ya tsinke. To muna da wani kuma daga jihar Taraba. To shi ma layin nashi ya ainihin tsinke. To har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Shin wai kukan ga waɗannan kasafin kuɗi da gwamnatoci kan yi a yankunanku, ko dai a ɓangaren lafiya, ko a ɓangaren ilimi, ko a ɓangaren cigaban ƙasa? Idan kuna gani ku kira ku bayyana muna. Idan kuma aka san hakan ba ku gani sai ku kira ku ainihin sanar da mu. To muna da wani kira daga ina ne? Daga ina ke magana?
Daga Bindigari.
To Malam na Birnin Kebbi, muna jin ka.
To ina jin daɗi muku kira ki abin da ya ce. Assalamu alaikum.
Wa alaikum
salam.
To Malam Muhammad, muna jin ka.
Ni na farin cikin kama ku ne yau saboda shi kaɗai na harshe abin nan.
To muna jin ka, menene zaka gudunmawa?
To gudunmuwa na akan kasafin kuɗi gaskiya na da sauran jama'a sun kwaɗi sai da wani amfani ga talaka.
To mun gode Malam Muhammad Yahaya. To masu saurare, muna ƙara godiya ga duk waɗanda Allah ya ba iko suka kira, gobe ma rana ce. Yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Za mu so mu labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda ake mako na 8 na wasannin ƙwallon ƙafa na Super League na jamhuriyar ta Nijar. Kuma an yi wasanni kamar haka: Adar Football Club ta tawa ta sha kashi a gida a hannun AS Gard National de Nijar, wadda ta markade ta 2-0. Sai Sale Sporting Club ta birnin Yamai da ta lele Olympic Football Club ta Yamai ɗin da ci ɗaya ban haushi. Irana Football Club ta Arlet jihar Agades ta Sharasin Football Club ta Bukoki ya mai da ɗaya da nema a Arlet. Sai La S Nijelek ta babban birnin ya mai da USJN an tashi ɗaya da banza a nasarar Union Sportive de la Gendarmerie Nationale. AS Unidad ta ya mai ta yi ma AS Duan ta babban birnin ya mai ɗaya da nema, yayin da AS Fan ta mai ta karkare Espoir Football Club ta Zandar da ci 3-0. AS Police ta ya mai ta hankaɗe Jangorzo ta Maradi da ci 3-1. A wasannin
kwallon kafa na Super League ta jamhuriyar Niger ta daidai ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da ke da maki 19 sai AS Guard National du Niger ta biyu da maki 18 ta uku AS Fan ta soja tana da maki 16 sai AS Douane ta custom tana matsayin ta hudu da maki 16 yayin da Sahel Sporting Club ta bambirin Yamai take ta biyar da maki 14 AS Police ta Yamai ita ma tana matsayin ta shida da maki 14 ta bakwai AS Sonidap ita ma ta Yamai maki 14 gare ta ta takwas Jangorzo Football Club ta Maradi tana da maki 9 Adar Football Club ta Tawa tana matsayin ta tar da maki 8 sai ta 10 Urana Football Club ta Arlet Jara Agadez tana da maki 8 ta 11 Olympic Football Club ta Yamai tana da maki 7 sai ta 12 AS Nijelak ta babban birnin Yamai tana da maki 6 Racing Football Club ta Bukoki ta Yamai tana da maki 4 yayin da Espoir ta Zandar take Bundi da maki 2 kawai har yanzu dai a kwallon kafa din ana ci gaba da wasannin kwallon kafa na club na duniya kenan a kasar Qatar inda Al Hilal Riyadh ta kasar Saudi Arabia ta yi ma Esperance ta Tunisia ci 1 da nema yayin da Monterrey ta kasar Mexico ta lailaye Al Sadd Doha Qatar da ci 3-2 za a yi wasannin semi final ko wasannin kusan na karshe Flamengo ta kasar Brazil za ta kara da Al Hilal ta Riyadh ta kasar Saudiya a yau din nan sai Monterrey ta Mexico za ta kara da Liverpool ta kasar Ingila a ranar gobe domin tantance kungiyoyi guda biyu waɗanda za su wasan karshe kuma a tantance waɗanda za su yi wasan neman matsayi na uku za mu karkare labarin wasannin namu na yau da dan wasan gudun tseren moto dan kasar Italia Aprilia Andrea Lannon wanda a yau talata ne hukumar wasannin tseren moto ta duniya FIM Federation Internationale de Motocyclisme ta bada sanarwar dakatar da shi da shiga dukkan wasanni na duniya na tseren moto bayan ta same shi da laifin amfani da kwayoyi haramtattu da ke kara guzari a lokacin tseren moto da wakana kasar Malaysia shi dai Aprilia Andrea Lannon shine na farko da hukumar ta tseren wasannin moto ta duniya ta dakatar tun shekara ta 2012 Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
Fagai da Haruna Mamman Bako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka inda agogon mu ke cewa karfe 3:57 yanzu kuma Hadiza kawo mana labaran duniya takeice
a takaice Yusuf a halin da ake ciki kuma sakataren tsaron Amurka Mark Esper Jay Litinin ya ce shi fa bai bayar da wani umarni ba na rage yawan sojojin Amurka a Afghanistan to amma zai karkatar da wasu sojojin Amurka zuwa wasu ayyuka ciki har da waɗanda za su mai da hankali wajen taka ma China bulki a yankin India da Pacific da yake magana da ƴan jarida yayin da yake dawowa daga Luxembourg inda ya sauka a wani zango Esper ya ce zai gana da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo to amma fa shugaba Trump ne zai yanke shawara ta ƙarshe tunda farko a jiya Litinin rundunar sojojin Amurka ta gaya ma muryar Amurka cewa babu wani umarni da aka bata na rage yawan sojojinta a Afghanistan kuma ta shirya tsaf sosai wajen hada kai da sojojin Afghanistan don tabbatar da tsaron kasar to sai dai wasu jami'an gwamnatin Afghanistan sun tabbatarwa muryar Amurka cewa Amurka na shirin janye dubban sojojinta daga kasar
to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye kamun mi sallama da ku bar mu mika sakon ta'aziyar sashen Hausa zuwa ga Malam Abdullahi da ke masallacin Talex a Tudun Jukun Zaria kan rasuwar ɗansa da Allah ya marasuwa Alhaji Ahmed Abdullahi wanda ya rasu a ƴankwa a shekarun jiya tare da fatar Allah Ubangiji ya mishi rahama yanzu a madadin abokin aikin nawa da ta taya ni gabatar da aiki Hadiza Kyari sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Justin ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya bis salam